This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar 27 ga watan Afrilu na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin daukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanan labarai.
Masu aikin ceto suna ci gaba da neman waɗanda kila sun tsira daga girgizar ƙasar da ta auku a ƙasar Nepal, ko da yake kwararar laka na dagula wannan yunkuri. Shugaba Umar Albashir na ƙasar Sudan ya sake lashe wani wa'adin mulki, ko da yake ƙasashen Amurka da Norway da Burtaniya da kuma ƙungiyar ƙasashen Turai duk sun la'anci zaben. A can ƙasar Togo kuma mutane suna jiran sakamakon zaben shugaban ƙasar da ake sa ran zai ba wa shugaba Ignace Simbe wani sabon wa'adin mulki.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kai hari a wani wurin rundunar soja a can Jamhuriyar Niger. Za kuma ku ji cewa an tsige mataimakin gwamnan jihar Ondo daga mukaminsa bayan canza shekar da ya yi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan zargin da jam'iyyar APC ta yi wa gwamnatin PDP a jihar Filato na saida wasu ƙaddarorin gwamnati, amma duk sai bayan labaran duniya. Yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Ma'aikatan ceto daga ƙasashe daban-daban na ci gaba da taruwa a Kathmandu, babban birnin Nepal, kwanaki biyu bayan wata mummunar bala'in girgizar ƙasa da ta halaka mutane sama da 3,700 da kuma raunata dubban mutane. Masu taimakon gaggawa sun ci gaba da tono baragizan domin neman waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar. Sai dai kwararowar laka da ababen da suka ruguje na kawo tsaiko wajen ƙoƙarin da ake yi na kaiwa ga jama'ar da suke wajen wato birnin, kamar yadda ƙungiyoyin ba da agaji ke cewa. Sannan hanyoyin sadarwa duk sun katse a yankunan karkara, lamarin da ake ganin zai iya sa adadin mutanen da suka mutu ya ƙaru. Wata jami'ar ƙungiyar Oxfam da ke taimakawa a aikin ceton mai suna Helen Zoke ta gaya wa muryar Amurka cewa girgizar ƙasar ta shafi jama'a da dama da kuma tattalin arzikin ƙasar, inda ta lalata wuraren yawon buɗe ido da dama, wanda shine babbar hanyar samun kuɗaɗen shigar ƙasar. A yau Litinin ake sa ran wakilin muryar Amurka Steve Harmon zai isa ƙasar ta Nepal a wani jirgi da ke ɗauke da wata tawagar masu ceto 'yan asalin ƙasar Japan. To amma an gargaɗe Mr. Harmon da ya ƙudiri cewa zai fuskanci hargitsi a filin tashin jirage da ke Kathmandu, inda aka yi watsi da sashen da ke kula da wato zirga-zirgar jirage bayan wannan bala'i. Mutanen da suke ƙoƙarin ficewa da ƙasar su ma sun taru a filin saukar jirgin saman.
A yau Litinin, jama'ar ƙasar Togo na ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban ƙasar, wanda ake tsammanin zai baiwa shugaba Faure Ignace Simbe damar ci gaba da zama a kan karagar mulki. Babban sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Ban Ki-moon ya jinjina wa zaben wanda aka gudanar ranar Asabar, ya kuma yi kira ga shugabannin siyasar ƙasar da su ci gaba da tabbatar da cewa zaman lafiya ya ɗore. Jiya Lahadi, wani mai sa ido a zaben na Togo daga ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko kuma CEDEAO ya ce babu wani babban cikas da aka samu a zaben. Yanzu haka dai hukumar zaben ƙasar na da kwanaki 6 ta fitar da sakamakon zaben bayan kammala shi. Jami'ai sun ce mutane tsakanin kashi 53 da 55 daga cikin 100 na waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a cikin mutane miliyan 3.5 suka fita domin su kaɗa ƙuri'unsu a zaben na wannan karan. Hakan kuma ya gaza yawan mutanen da suka fita yin zaɓe a shekarar 2010 da kusan kashi 2 daga cikin kashi 3.
To ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Shugaban ƙasar Sudan Umar Albashir ya sake lashe zaben shugaban ƙasar bayan da ya samu kashi 94 daga cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada a zaben, wanda ɓangaren 'yan adawa suka ƙauracewa. A yau Litinin, jami'an hukumar zaben ƙasar suka bayyana sakamakon bayan an kwashe kwanaki 4 ana gudanar da shi a farkon wannan wata, wanda tuni aka yi hasashen zai sake baiwa Mr. Bashir sabon wa'adi tun bayan karɓar ragar mulkin ƙasar a 1989. Shugaban hukumar zaben ƙasar dai ya ce akalla kashi 46 ne na masu ƙuri'u suka fita domin kada ƙuri'unsu. Yanzu haka ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasar Amurka da Burtaniya da kuma Norway duk sun soki wannan zaɓe. Suna masu cewa rashin samar da damar da za ta sa a yi zaman tattauna rikicin siyasar ƙasar ya haddasa rashin gwamnatin da za ta rungumi kowa da kowa. Mr. Bashir, wanda kotun da ke hukunta manyan laifuka ke neman ruwa a jallo, ya fuskanci wasu ƙananan 'yan takara ne a zaben bayan da babbar jam'iyyar adawa ta ƙaurace wa zaben.
An sake zaben shugaban ƙasar Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, a wani wa'adi na tsawon shekaru 5 bayan zaben da aka gudanar da wasu ƙwararren masu adawa. Mr. Nazarbayev ya lashe zaben ne da kashi 97.7 na ƙuri'un da aka kada. Sannan wasu abokan hamayyarsa daga jam'iyyar kwaminisanci suka samu kashi 1. Hukumar zaben ƙasar ta ce kimanin kashi 95 daga cikin 100 na waɗanda suka cancanci yin zaɓe ne suka kada ƙuri'a. Tun lokacin da ta samu 'yancinta daga tsohuwar tarayyar Soviet a 1991, ƙasar Kazakhstan ta samu bunƙasar tattalin arziki, ta samu nasarar kaucewa yaƙe-yaƙe da tarzoma da rikicin siyasa da suka yi wa wasu tsaffin yankunan tsohuwar tarayyar Soviet ɗin ɓarna. Kazakhstan ƙawace ta ƙud da Amurka da kuma ƙasar Rasha, to amma kuma Mr. Nazarbayev shi ne kawai shugaban da ƙasar ta sani tun 1989.
To a yau Litinin za a yi jana'izar wani matashi ɗan shekaru 25 mai suna Fred Gray, wanda ya mutu bayan raunin da ya ji a lokacin yana tsare a gidan ƙasan Baltimore da ke gabashin ƙasar Amurka. Mutuwar matashin ta kasance ita ce ta baya-bayan nan cikin jerin waɗanda suke mutuwa a takaddamar da ake samu tsakanin 'yan sanda da al'ummomi wato marasa rinjaye. Fadar White House ta ce sakataren gudanarwa wato Broderick Johnson zai wakilci gwamnatin shugaba Barack Obama a wajen jana'izar. Shi dai Johnson shi ne ke jagorantar wani shiri ko kuma dabarar tinkarar giɓin damar samar da ayyukan yi ga matasa tsirarru. A jiya Lahadi, iyalai da abokan arziki da kuma al'ummar yankin suka yi bankwana da Gray makonni 2 bayan da ya fama da matsanancin ciwo a bayansa bayan da 'yan sanda suka kama shi. Babu da bayanai da suka nuna ƙarara kan yadda ya samu raunin, yayin da jami'an ke cewa Gray bai samu tsarewa ta hakika ba yayin da aka ɗauke shi a wata mota ƙirar van. Masu zanga-zanga dai sun gudanar da gangami na lumana inda suke kiran a yi adalci.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya ne wasu da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka kai wa sojojin Difa hari a can jamhuriyar Nijar, harin da ya yi sanadiyyar mutuwar mutane da dama. Abokin aikinmu Abdulaziz Adili Turu ya nemi ƙarin bayani daga Malam Lawan Bukar, Daraktan Majalisar Koli ta Sadarwa ta Jihar Difa.
Mun ji abin da ya faru ƙasar Nijar shekaran jiya, to da Allah za ka iya ba mu bayani me ya faru?
Malam Abdulaziz, fisa bilila a gaskiya Allah lalle shi gwamnati ya tabbatar da cewa an samu ɗan hatsari, an ɗan rikici nan kaman a dajin Boso a misalin kilometa 30 gari wannan da ake cewa kaman ko cikin tafkin Chadi wannan da ake jira Karamga. Wato lalle gwamnati ma ta bayyana da cewa an yi rikicin, amma a takaice dai a yanzu ba wanda zai iya ce maka ga abin da ya wakana tsakanin su dakarun sojan kuma da su Boko Haram. Din lalle an zo an yi wannan ban, amma a har yanzu gwamnati ba ta huto ba ta ce ko ga adadin abin da bannan da aka samu ko kuma su 'yan Boko ga wanda aka kashe. Amma kawai dai kowa dai yana jita-jita abin da yake faɗi, kuma kowa yana jiran sakamakon da gwamnatin za ta tafi kakane ake saumu. Kuma a zamanin da nake yanzu ana can dai ana binciken aikin zamani, ana neman ko irin waɗanda suka mutu ko waɗanda suka bace a samu su a gani, kuma halin in ya so sannan sai a ba da adadin irin bannan da yawa kana.
To labarin ko wannan mutane daga ina suka hito, daga Nigeria suka hito koko daga nan ƙasar Chadi?
To yanzu a labaran da muka samu dai muke dan ake canza dai su ƴan boko ake tsammani cikin ruwan ne a cikin kwalo-kwalo ne suka zo suka dan samu irin wannan kaman na tsammani tsakan dare ne da asubahi ne suka shigo aka yi wannan fafata ba da wutan da aka yi. Ana zancen kaman mutane sun wuto cikin kwalo-kwalo ne suka zo.
To ana ce kamar an samu mutane wajen 60 da sun rasa rayukansu cikin 'yan sanda na Niger kuma da dama sun bace wajen mutum 30 ko 40 ne. Wannan abu da gaske ne ko ku dai labarin mutane ne?
A wasu kafanin labarai ma an haɗe da cewa kamar an samu cikin jami'an tsaron Niger ɗin kamar mutum 40 da wani abu sun mutu kuma an samu koda kamar 50 ne sun bace ba a san su ba ba a gan su ba. Amma a takaitance su da kansu jaridodin wa'annan da suka waɗi wannan kin ba su da hujja kat-kat-kat babu wanda zai iya ce maka a wannan a zaman yanzu labari cikakke a ce maka ga mutum adadi kaza ne suka mutu soja ko kuma 'yan boko adadi kaza ne suka mutu a yanzu kat duk wanda ya ce maka wani ya baka labari a wannan da ya yi ƙarya.
To ganin alamun mutanen Difa ya ne hankalinsu yanzu yake wannan abu da ya faru hankalin mutane ya tashi ko?
To gaskiya a yanzu a Difa dai a yanda mutane suke magana domin kowa tsammani yake da kamar abu ne kamar an kare yanzu dai kawai abin da mutane suke ba da ƙarfin gwiwa ne suke ba jami'an tsaro yanda dai kal a yi sake a ci gaba da irin wannan kokowar da suka yi na fari.
Musa da mai ƙasar Nijar ya tafi ƙasar Turkiya kwanakin baya da sun ka wuce to da yanzu akwai wani abubuwa da ya fiska wannan abubuwa da sun ka faru?
Sosai ya tafi bulaguro amma da zawar shi ma shugaban ƙasa ya ɗauki matakai don ya tattauna da harakan tsaron wannan bisan harakan abin da ya wakana bai yi wani gaskiya bai yi wani sakaci ba da ya zo ma ina tsammani wasu labarai shi a cikin gidan shi ma bai tafi ba sai da ya zaman taro na harakan tsaron wannan.
To shugabannin manya-manyan soja Niger siya ya bada wani labari bisa wannan abubuwan Allah bisa wannan abin nan.
Shi ne kamar da duk da na ce maka har yanzu ba su bada wasu tabbataccen labari ba a gaba dai muke tsammani su bada shi muna jira dai.
Okay Malam Lawal muna godiya nan sashen Hausa na Amurka.
Madalla yanzu kuma bari mu leƙa jihar Ondo inda 'yan majalisar jihar suka tumbuke mataimakin gwamnan jihar biyo bayan canza shekar da yayi daga jam'iyyar PDP zuwa ta APC. Ga baban gida Jibrin da rahoton.
A inda wasu 'yan siyasa ke murnar zaɓar su a matsayin gwamnoni da mataimaka a wasu jihohi uku da aka gudanar da zaɓe a ƙarshen mako, a jihar Ondo kuwa 'yan majalisar dokokin jihar ne suka tsige mataimakin gwamnan jihar da ya sauya jam'iyya daga PDP zuwa APC. Tunda sanyin safiyar yau ne dai 'yan majalisar dokokin jihar ta Ondo su 24 daga cikin 26 na jam'iyyar PDP suka ba da sanarwar tsige mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ali Ola Sunusi daga kan mukaminsa. A yau da safe ne dai wani kwamiti mai mutum 7 da babban alkalin jihar ya kafa su gudanar da bincike a kan mataimakin gwamnan bisa laifukan da ake zargin ya aikata suka gabatar da rahotonsu a gaban majalisar inda suka ce sun sami mataimakin gwamnan da aikata wasu laifuka guda 7 kuma nan take majalisar dokokin jihar ta amince inda shugaban majalisar dokokin jihar Mrs. Jumoke Akindele ta zartar da kudirin tsige mataimakin gwamnan. Sai da kuma wakilan jam'iyyar APC guda 2 da ke majalisar suke halartar zaman majalisar na yau ita ma jam'iyyar APC ta kakakinta na ƙasa Alhaji Lai Muhammad ta bayyana hanzarin tsige mataimakin gwamnan da aka yi da cewar ya saba tsari irin na demokradiyya kuma an ɗauke shi ne don kawai ya sauya jam'iyya daga PDP zuwa APC. Jam'iyyar ta APC ta ce idan ana tsige mataimakin gwamna bisa laifukan sauya jam'iyya shi ma gwamnan ya kamata a tsige shi domin kuwa tare da mataimakin gwamnan suka bar jam'iyyar Labour da ta zaɓe su suka koma jam'iyyar PDP. To koya 'ya'yan jam'iyyar APC a ƙasar suka ji game da wannan mataki na tsige mataimakin gwamnan na jihar Ondo ga dai Malam Abdu Abuja.
Wannan al'amari dai al'amari ne na son kai saboda shi kanshi gwamnan ma ai wani faki yake yana da faki ne da koma PDP ganin an mishi yadda yake so kuma shi gwamnan bai tafi tare da shi ba sai suka mai fita da kulli saboda haka abu ne na rashin gaskiya domin cross carpeting ba wani sabon abu bane a Najeriya kowa kuma ya sani kowa ya san halin da yake amma yanzu shi kule da shi gwamnati ya yi shine bai san cewa wannan ba zamani ne na PDP ba lokaci ne PDP ya wuce ko da ma sun tsige shi ba za su samu biyan bukatun su ba insha Allah.
Sauraka ku kuna ba ku yadda ma kila da tsigiyar nan ba kenan?
Abin mu amince ba da wannan tsigiya saboda an yi shi ne na rashin gaskiya kuma an Allah ya yarda Allah zai mai da shi kan kujeran shi da ya dan Ubangiji domin zabi abin to fannin shari'a ko kuma ta wani rasantawa wani mata, kuma su da kansu za su ba da kai.
Yanzu haka dai shi ma gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayoshe na fuskantar tsigewa daga kan mukaminsa bisa zargin da 'yan majalisar dokokin jihar na jam'iyyar APC ke yi masa. Gwamnan na Ekiti wanda ya yi ƙaurin suna wajen sukan shugaban ƙasa mai jiran gado a lokacin yakin neman zaɓe, tuni ya buƙaci zaman lafiya da kuma baiwa 'yan majalisar goyon baya, sabanin kalamansa kafin zaɓe. Masu lura da harkokin siyasar kudu maso yammacin Najeriya dai na ganin da ƙyar jam'iyyar adawa za ta jure adawa ƙarƙashin jam'iyyar APC mai jihohi huɗu daga cikin shida da kuma gwamnatin tarayya a jamhuriyar da za ta fara aiki. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
Madalla a gaishe da baban gida Jibrin. A can jihar Plateau kuma jam'iyyar APC ta zargi gwamnatin PDP da saida wasu kadarorin gwamnati, yanzu da ya rage 'yan kwanaki kalilan gwamnati mai barin gado ta mika mulki ga gwamnati mai jiran gado. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
A cewar daraktan hulɗa da 'yan jaridu na kamfen ɗin gwamna mai jiran gado a jihar Plateau Simon Lalong, barista Festus Frentor, tuni suka garzaya kotu suke buƙatar kotu ta dakatar da gwamnati mai ci daga karɓar bashin naira biliyan 30.
Gidajen gwamnatin da ke gwarin fa a Abuja, akwai gidaje goma nan duplexes wanda muka samu labarin cewa an fara sadda su. Muka yi bincike muka tara guda biyu ciki an riga ansar, sannan kuma gidan gwamnati sabon da aka gina a nan Jos mun samu labarun cewa kayayyakin ciki ana ta fitar da su, ana ta tuttugewa yansu kayayyakin da da aka riga aka saka a wannan gidajen. Mun je gidan jarida mun ba da labarun cewa ga abin da ke faruwa, domin wayannan kayayyakin gwamnati ne, in wata abu ta faru mu gwamnatin da za ta shiga, in ba mu ga mu jama'a masu kayan nan ba to mun ci amanin su. Wannan maganganun ta shafi ma har kudaden da ake nema a janye su daga bankuna. So lokacin da wayannan abin suke neman su faru, mun dauki matakai kashi biyu. Mun rubuta wasiku zuwa duk bankunan nan cewa in aka yi wayan su cire-ciren kuɗi ba kan ka'ida ba, kuma a cikin lokaci na hanzari, mu ba za mu zo mu saurari irin wannan abubuwan ba. Sannan bayan hakan mun je kotu akan cewa mu ba mu yadda da wayansu basussukan da ake neman a ɗauka a tsakanin lokacin da gashi nan bata kai sati biyu ba kafin gwamnatin nan ta nade. So mun je kotu kuma sannan mun rubuta wasiku ma gwamnatin nan.
Amma baka ganin kaman kuna takura ma gwamnati, ko kuma tunda akwai shirye-shiryen mika wannan mulki da za su yi, ya kamata suna buƙatar waɗansu kuɗaɗen da za su yi amfani da su, baka ganin kaman kuna takura musu ne yanda ba za su samu su yi aikinsu yanda ya kamata ba?
Ai, komin yawan kuɗin da za a buƙata domin a shirya bayar da mulki ba za ta kai irin kuɗin da suke janyawa ba, domin kuɗin da ake maganar su yanzu nan biliyan 30. To in aka bari an basu bond ɗin nan a tsakanin yanzu zuwa lokacin da za su mika mulki, za su iya karɓan bashi komai yawanta.
Barista Festus Frentwar kenan. Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau Alhaji Abubakar Muhammad Badu ya ce zargin da gwamnati mai jiran gadon ke yi ba gaskiya ba ne.
To a gaskiya maganar da ake ce ana sai da kayayyakin gwamnati, wannan ba gaskiya ba ne. Duk wani wanda yake wannan korafi, mu ba ma da ja da Allah, Allah shi yake ba da mulki. Kuma kowa ya sani mulkin nan akwai raninta na farko, kuma akwai raninta na ƙarshe. So a bi a hankali, duk abin da za a yi ma jihar Plateau ne. Idan gwamnan yana son ya saci kayan gidan, me yasa ma gina gidan? In aka ce maka bond ba wai rancen kuɗi aka yi ba. Gyara ne ake yi na yanayin yadda za a biya waɗansu basussukan da da aka ɗauka, waɗanda ma ba gwamnatin nan ta ɗauka ba. Saboda in suka ma fahimci me bond ɗin, gwamnatin mai zuwa ma za ta fahimci cewa an taimake ta ne. Ko za a rage mata yadda za ta biya kuɗaɗen wata-wata har zuwa tsawon lokaci, ba wai wani kuɗi ne aka ɗauka don yin wani abu ba.
Kwamishina ya kuma ce gwamnati ta kafa kwamitin mika mulki tare da haɗin gwiwan gwamnati mai jiran gadon don tabbatar da an mika mulki a cikin tsanaki. A halin da ake ciki kuma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Sanata Gyanpajok ya shigar da ƙara a gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe, inda yake ƙalubalantar hukumar zaɓe kan furucinta na gabatar da Simon Lalong a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar ta Plateau. Haka ma kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓen ya fara sauraron ƙarar da Eunice Aisa Sambo na jam'iyyar APC ta shigar, inda take ƙalubalantar zaɓen gwamna Jonathan a matsayin wanda ya lashe zaɓen sanata a shiyar arewacin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaishe da Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan lasariyar Litinin, assalamu alaikum. Madugun shirin naku ne Yusuf Aliyu Harande daga nan birnin Washington DC. To masu sauraron, idan har ba ku manta ba, a makon da ya gabata shirin ya dauko gangara sai lokaci ya mun halin nasa. To a wannan satin insha Allahu za mu daura daga inda Professor Muhammad Bello Shitu na Jami'ar Bayero dake Kano yake ci gaba da ba mu sababbin gwamnatoci a kowane mataki shawarwari na hanyoyin da suka kamata a bi don maido da martabar ilimi a Najeriya. Abu mai matukar muhimmanci anan shine, ya kamata al'umma su sani cewa su ma suna da nasu rawar da za su taka a wajen maido da martaba, daraja, ɗaukaka kimar ilimi a Najeriya da ma sauran kasashe a duniya. A yau kuma tattaunawar mu ta ci gaba kamar haka. To, Professor, wani abu da na ga yana da muhimmanci duk dai akan maganar manhaja. To, menene fa'idar yin manhaja ta baki daya? Madadin a ce kowace jaha ta yi manhajarta wanda zai yi daidai da tsari irin na wannan jihar.
To, fa'idar yin ta, zan gaya maka fa'idar ta kuma zan gaya maka ra'ayina akan wanne ne yafi dacewa. Fa'idar yin ta gabaki daya shine saboda jarabawan da ake dauka na ƙasa gabaki daya ko na duniya. So da yawa idan ba an samu alƙiblar ƙasa ba, zai daidaitu gaba daya, ba zai yi jarabawa bai daya ba. Tunda aka yi jaraba bai daya, misali jarabawan WAEC da NECOL suke yi, kaga ƙasa ne gaba daya suke, ko kuma na WAEC a West Africa. To kamata a saita shi ya zama daya, ya zama na abin da ake koyuwa ya zama daya, kuma ya daidai da tsarin mulki da kuma yanayin ci gaba da ake so a ƙasa. Kaga dalilin to da na bai daya kenan. Amma ya kamata a ce duk da cewar an samu na bai daya, amma a kawo sirki da zai daidai da al'adu na ɓangarori daban-daban, kuma ba ma al'adu kaɗai ba, da kuma yanayin ci gaban da ake buƙata, shi ma ya kamata a yi tunani wani irin manhaja za a fito da shi da ya daidai da buƙatunmu da kuma al'adunmu. Wannan yana da muhimmanci. Ya kamata tunaninmu gaba ɗaya a Najeriya harkar ilimi, mu fitar da tunani, mu daina tunanin harkar certificate. Kowa ya zaƙu lalle ya samu certificate, ya Allah na primary ne, na secondary ne, na jami'a ne, kowa tunaninsa na samun certificate ɗin ne, ba wai na samun ilimin da ingancin ilimin da samun fasaha da halayya da ya dace na kawo ci gaban al'umma ba. A'a, abin da aka damu da shi shine samun wannan kwalin da certificate. To ya kamata a ce a fitar da wani gangami na jama'a su daina wannan tunanin. Shi zai ba da hasken ɗan kasuwa da yake kantin kwan, misali yana so ya inganta harkan kasuwancinsa, kuma yana da sha'awar ya je ya ƙaro karatu da zai mar tasiri a harkan kasuwancinsa, ba wai dalle kawai yana neman satirge saboda ya je ya samu aikin gwamnati ko aikin kamfani ba. Idan muka fidda wannan tunanin certificate, wanda ɓangaren irin karatu namu muna kiran shi diploma disease, wato cuta da ya shafi harkan tunani a kan certificate, kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo rashin fahimta ga waɗanda ba su samu damar shiga karatu kamar na boko ba. Yana kawo wannan rata tsakanin su kasa tunanin me muke yi, mu ma mu kasa fahimtar me ya kamata mu yi da zai sauran al'umma.
To, Professor, mu duba wannan shawara da hukumar UNESCO ta bama ƙasar Najeriya kan cewar idan har ana so a inganta ilimi, to akwai bukata a kashi 26 na kasafin kuɗin ƙasar a ɓangaren ilimi, in har ana so a inganta shi. Kuma shugaban ƙasa mai jiran gado yanzu ya ɗau alwashin cewar zai kashe fiye da haka ma. Farfesa, menene mahimmancin kashe wannan kashi 26 a cikin ɓangaren ilimi?
Wato, shi wannan ashashe na kaso 26, wato an ba da dama ne na idan aka la'akari da halin da muke ciki a ƙasashe masu tasowa na launin iliminmu da kuma buƙatu da ya shafi harkar ilimi na wadda su ya kamata a ba su dama su ilimi. To, idan ba an ɗauka so da ya kai wannan ba, to matsalolin ba za su warware. To, amma ba nan gizo take faɗa ba. Idan aka ware kaso 26 ya kasance an ware shi a takarda, amma an zo fito da ainihin kudaden nan a yi aiki. So da yawa abin da ke faruwa ke nan sai a yi budget, amma abin da aka zayyana a budget ba shi ake karwa ba. Ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai abin da ya shafi harkan gudanar da kudaden. So da yawa an ware kuɗi na harkan ilimi ko na ɓangare na rayuwa, amma kudaden nan wasu ne suke ɗebewa suke amfaninsu da shi ba amfanin jama'a ba. To dole ne idan ma har za a ware wannan kaso ko fiye da haka, to sai an fitar da wasu tsare-tsare da ya shafi accountability da transparency harkan gudanarwa na kudaden. Wanda aka wasu alhakin gudanarwa yanzu mana sun riƙe amana, kuma an tabbatar da abin da aka ware shi aka yi amfani da shi, ba mutane su shiyo a kalan kudin nan zuwa amfanin kansu da kansu.
Masu sauraro, ya kacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Farfesa Muhammad Bello Shitu na Jami'ar Bayero da ke Kano da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Ta jama'a ga ra'ayin da kuka yi kuma ta hanyar ina. Yau za mu fara ne da saƙon Prince Yawo Adamu Bulkacewa wanda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. A madadin al'ummar garin Bulkacewa na jihar Bauchi, muna miƙa saƙon ta'aziyarmu ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a jihar Kano sakamakon ɓallewar wani ɓangare na gadar sama da ke tsakiyar birnin Kano. Da fatan Allah ya kiyaye na gaba. Shi kuma Sani Shaga Ufa Kaura Katsina cewa yayi muna jajanta al'ummar kasar Nepal da kuma al'ummar jihar Kano dangane da girgizar kasa a Nepal da kuma rushewar gada a jihar Kano. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu. Amin. Assalamu alaikum muryar Amurka. A gaskiya al'ummar Najeriya sun fara gane mulkin farar hula. Don Allah ya anshi addu'ar al'umma. Mun yi zabe lafiya mun gama lafiya. Fatan mu kawai shine janar Buhari ya share mana hawayen mu. Sako daga Safara'u Haƙilu Zamani. Almajira malum fashi. Sai kuma ra'ayin malam mai zanen hula Gwalallo, inda ya ce ina kira ga jami'an kiwon lafiya da su yi wa jama'ar jihar Bauchi rigakafin sankarau, kuma su wayarwa da kan jama'a akan abubuwan da suke haddasa sankarau. Hausawa dai sun ce rigakafi yafi magani. Sai kuma sako daga Damasi Ali Rijar Lemo Kano, wanda ya ce gwamnatin kasar Niger muna jajanta muku bisa bullar cutar sankarau wadda ta halaka mutane 129.
To, kafin mu rufe shirin namu ga Lalo da takaitattun labarai.
Ma'aikatan ceto daga kasashe daban-daban na ci gaba da taruwa a Kathmandu, babban birnin Nepal, kwanaki biyu bayan wata mummunar bala'in girgizar ƙasa da ta halaka mutane sama da 300, wato 3,700, ta kuma raunata dubban mutane. Masu taimakon gaggawan sun ci gaba da tono buragizai domin neman waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar, sai dai kwararar laka da ababen da suka ruguje na kawo tsaiko wajen ƙoƙarin da ake na kaiwa ga jama'ar da suke wajen birnin, kamar yadda ƙungiyoyin bada agaji ke cewa. Sannan hanyoyin sadarwa duk sun katse a yankunan karkara, lamarin da ake ganin zai iya sa adadin mutanen da suka mutu ya ƙaru. Wata jami'ar kungiyar Oxfam da ke taimakawa a aikin ceton mai suna Helen Zoke ta gaya muryar Amurka cewa girgizan kasar ta shafi jama'a da dama da kuma tattalin arzikin kasar, inda ta lalata wurare wato na yawon bude ido da dama, wanda shine babbar hanyar samun kudaden shigar kasar.
To, anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Sanda Isa Malam Fashi bisa ga rashin shi Malam Sanda ɗan bayan wata ƴar gajeruwar rashin lafiya. Allah ya ji ƙanshi ya kuma ba iyalan haƙuri da ikon dangana. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniya mu Mr. Keith, ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.